ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى ونن سافيا ترانر لا هدي لا يغوت الربيع الأول شكر الهجرة تمنزو صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ليلة تريفة دا أشرين دا ترى وانكم شيدي دا ترى watan uku shekarar miladiya 2008 a wannan unguwa ko a wannan gari na dutse a wannan unguwa ta takur a wannan masallaci daya daga cikin dakunan ubangiji muna fatan Allah maka kusin sarki ya ba mu tawfiki da gangantakar cikin cikin abin da za mu faɗa, abin da za mu faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa gaba daya, abin da kuma za mu faɗa na kuskure Allah ya nuna mana kuskure da kuma ya fi mana shi. Kafin mu shiga kai tsaye cikin abin da ya kamata mu tattauna a wannan zaman, ina fatan ‘yan uwa da suka samu halartar wannan guri za su ba da haɗin kai ta hanyar sauraro da ya dace, waɗanda kuma suke tare da yara, yara masu hayaniya, to yana da kyau da za su koma daga waje da abin zai fi. Duk wacce yaron ce ba zai zauna ba yana mana hayaniya, to ya koma waje zai fi mana. A yadda nake fuskanta, kamar shi kansa a musakowar ba zai ba ku sautin da ya kamata ya ba ku ba, ina ga yana da matsala. To kuma bai kamata a kan wannan matsalar kuma a ƙara wata ba. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. Tun da wannan haɗuwa, idan ce haɗuwa ta da ku ta farko ido da ido, ina ga ya kamata mu tattauna abin da ya shafi mata zalla. Mace ɓangare guda ne daga cikin ɓangarori biyu na rayuwa, ɓangare guda namiji, ɓangare guda mace. Mace halitta ce daga cikin halittun Ubangiji. Mutum kacokam, sawa'un namiji ne ko mace, Allah ya girmama shi, ya karrama shi, ya bashi matsayi. Wala karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah madaukakin sarki yana cewa hakika mun karrama dan Adam. Kalmar dan Adam ta kunshi namiji da mace, don haka Allah ya karrama namiji, ya karrama mace. Allah ya karrama su saboda tushen halittar namiji da mace duk tushe ɗaya ne, daga guri ɗaya suka samo asali. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, ya ku mutane, mun halicce ku namiji da mace, mun halicce ku namiji da mace. Saboda haka mutum namiji da mace dukkaninsu halittar Allah ne. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Allah madaukakin sarki yana cewa, ya ku mutane, ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai guda daya, sannan ya halicci matar wannan rai guda ɗaya daga gare shi, wato annabi Adam shine rai guda ɗaya, Allah ya halitta masa matarsa daga jinsinsa. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya yaɗa ɗan Adam, jinsin ɗan Adam, namiji da mace a doron ƙasa ta hanyar annabi Adam da kuma nana Hawwa'u. Saboda haka tushen halittar namiji da tushen halittar mace duk tushe guda ɗaya ne. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan karamci a tsakaninsu a matsayinsu na ɗan Adam. Fifiko tsakanin mace da namiji a gurin Allah yana nan tattare da taƙawa. Wanda ya fi kowa tsoron Allah da kusanci ga Allah, shi ya fi kusanci zuwa ga Allah, shi ya fi matsayi a gurin Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Wanda ya fi ku karamci a gurin Allah, ya fi ku girma, ya fi ku mutunci, shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah. To za mu ga addinin Musulunci ya zo ya ɗaukaka sha'anin mace, ya fito da ita, ya ba ta matsayinta. Gabanin zuwan addinin Musulunci, sauran addinai ko kuma sauran al'ummomi ba su ɗauki mace a bakin komai ba. Sawa'un al'ummomin da suke na mutanen Rum ko na mutanen Greek ko na mutanen Hindu ko ma su kansu Larabawa a jahiliya, dukkanin waɗannan al'ummomi ba su ɗauki mace a bakin komai ba. Mace ba ta wuce wani wata haja ta sayarwa ba, kamar yadda mutum zai kama tinkiyarsa ya je kasuwa ya sayar ya ga dama ya sayo wani abu kayan abinci ko ainihin ya sayo wata tinkiyar daban haka nan mace take a cikin waɗannan al'ummomi ba a ɗaukar ta mutum har ma wasu daga cikinsu suna ɗaukar mace a matsayin najasa ce ba a zama da ita musamman lokacin da take haila ba a cin abinci da ita ba ma a barta ta gaure da sauran jama'a za a rufe ta a ɗaki a kulle ta har sai lokacin da ta fita daga wannan al'ada haka nan lokacin jahiliya kafin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya aiko shi larabawa ba su ɗauki mace a bakin komai ba ba su ɗauke ta mutum ce wa take da matsayi ba har ma Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana yadda suke ji a yayin da aka gaya wa ɗaya daga cikinsu cewa an haifar masa ƴa mace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala ta'a ma yahkumun Allah ya ce idan aka yi wa ɗaya daga cikinsu bushara aka zo aka ce masa al bushir an maka haihuwa ya tambayi mai aka haifa aka ce masa ai ƴa mace aka haifa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib anan take sai fuskar sa ta canza yayini ya kwana fuskar sa baka kirin wa huwa kadhib yana cike da fushi yana cike da bacin rai ba wanda ya sai matso kusa da shi a wannan lokacin yana jin ya gamu da wani babban bala'i saboda an haifar masa ƴa mace yatawara min alqawm min su'i ma bushira bih har ma ba zai iya fita cikin jama'a yana gudun kada a ganshi a yi zundan sa a dinga nuna shi da dan yatsa ana cewa ga wancan ai an haifar masa mace a gidansa sai kaga yana boyewa yana kulle kullen yaya zai yi ya fita daga cikin wannan kangi ya fita daga cikin abun kunya ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab yana tunanin cin ya ci gaba da rike ɗan nan amma fa zai gamu da wulakanci zai ga baci rai iri iri ko kuma kawai ya je bayan gari ya haka rami ya turbide ta a ciki Allah ya ce tar da abin da suke hukuntawa tar da irin wannan aqida ta haka suke kallon mace idan mutum mahaifinsa ya mutu ya bar mata sai ya gaje su cikin kadarar da zai gada daga mahaifinsa saboda haka raba gadan mace ake yi bayan mutuwar wanda yake mijinta Allah madaukakin sarki ya hana wannan ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha bai halatta gare ku ku ainihin gaji mace ba ta so ba Allah ya hana ainihin a gaji mace kamar yadda ake gadar kadara sannan bayan wannan a jahiliya idan mutum ya mutu to sai ƴaƴansa su hana ainihin matansa yin aure domin sun gaji duk da za su samu waɗanda suke son su sai su hana su Allah ce wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna kada ku hana su yin aure dan kawai ku ci gajiyar abinda kuka ba su Allah madaukakin sarki ya tsamo da mace daga wannan kangi to wannan matsayi ne na mace a jahiliya haka nan ba sa ba ta gado sai dai ita a gaje ta amma ita ba za ta yi gado ba musulunci yazo yace a ba ta gado yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayin aka ce ita ma mace tana da gado gwargwadon irin dawainiya da za ta haukanta Allah madaukakin sarki ya raba gado ya bata za mu ga ubangiji da ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da addinin musulunci ya fito da matsayin mace ta hanyar fitowa da matsayinta a matsayin mutunci ita ma kamar sauran dan adam babu bambanci tsakaninta da sauran yan adam sannan kuma musulunci ya daidaita namiji da mace a wajen aikin lada yadda namiji zai yi sallah ubangiji ya karbi sallar sai ya bashi lada haka nan ita ma mace idan ta yi sallah Allah zai karbi sallar sai ya bata lada yadda namiji zai yi azumi zakka hajji da sauran ayyukan da shari'a ta dora masa haka nan ita ma mace Allah madaukakin sarki ya baka wannan damar, kuma idan tai ma aikin ya zama ya fi na namiji kyau, to Allah madaukakin sarki zai baka ladan da ya fi na shi namiji din. Allah ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wanda duk yayi aiki na kwarai, namiji ne ko mace, Allah ya ce alhalin yana mumini, to za mu raya shi rayuwa mai daɗi, rayuwa mai kyau a nan duniya, kuma a ranar gobe kiyama za mu satanta mishi da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa. Allah ya daidaita mace da namiji wajen aikin kwarai, ce idan suka yi aiki suna muminai, Allah zai ba su kyakkyawar rayuwa a duniya, a lahira kuma Allah zai ba su aljanna. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وبنجي يا أمس أدعى المؤمنين في وابزين توزر تأيكم والمؤمني با سواء النمجني قوم تشي. هكذا الله مأوك تنسلك يديد تاسو أوجين إبادة توجه تي إبادة تي إيماني باب ومبنشي تكانن تدرشي لنمجي. الله تي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله مدعوك تنسلكي يتي مسلمي مزح sai yace kuma da musulmai mata, da mu'minai maza sai yace da mu'minai mata, da masu da'a biyayya ga Ubangiji maza, da masu biyayya ga Ubangiji mata, da masu gaskiya maza, da masu gaskiya mata, da masu hakuri maza, da masu hakuri mata, da masu sadaka maza, da masu sadaka mata, da masu hakuri maza, da masu hakuri mata, hakanan da masu kaskantar da kai ga Ubangijin su maza, da masu kaskantar da kai ga Ubangijin su mata, da masu sadaka maza, da masu sadaka mata, da masu azumi maza, da masu azumi mata, da waɗanda suke kiyaye farjin su maza, da waɗanda suke kiyaye farjin su mata, da kuma waɗanda suke ambatan Allah da yawa maza, da waɗanda suke ambatan Allah da yawa mata. Allah madaukakin sarki ya tattara su gaba ɗaya maza da mata, ya ce ya tanada musu gafara da wani dada wanda yake mai girma. Kun ga yadda Allah madaukakin sarki gaba ɗaya ya haɗa mace da namiji a cikin matsayi guda ɗaya, matuƙar sun yi aiki iri ɗaya. Ba'a Allah baya fifita namiji akan mace, alhalin aikin da suka yi iri ɗaya ne. To haka nan Allah madaukakin sarki ya bawa kowace mace matsayinta a irin matsayin da take da shi. Tana a matsayin uwa, Allah ya fifita girmanta da martabarta da matsayinta akan na namiji. Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana wani mutum ya zo ya tambaye shi cewa ayyun nasi ahqqu bi suhbati ya rasulullah, wane ne yafi kama yafi cancanta da abokantakata in zama tare da shi ina taimaka masa ya ma'aikin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka, mahaifiyarka. Qala thumma man, qala ummuka. Qala thumma man, qala ummuka. Qala thumma man, qala abuk. Zalla ya ce ka fara ainihin tautatawa mahaifiyarka, biyayya ga mahaifiyarka. Ya ce sannan wa, zalla ya ce mahaifiyarka. Ya kuma ce wa sannan wa, sannan manzo Allah ya kuma ce masa mahaifiyarka. Sai a karo na uku ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi mahaifinka. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna mana cewa mace tana da haƙƙi riɓi uku akan na namiji bisa ga ɗanta. Wato uwa tana da haƙƙi kaso uku, a yayin da uba kuma yake da haƙƙi kaso ɗaya, saboda irin wahala da ta sha da ɗan tun wajen cikinsa har wajen haihuwarsa, har wajen shayar da shi da yaye shi da kula da shi da tarbiyarsa, uba bai sha wannan wahalar ba. Saboda haka wahalar ta tafi yawa, don haka ka santa ainihin a wajen ɗanta na biyayya ya fi yawa. don haka zamu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana nuna mana cewa haƙƙin uwa wa haƙƙin uwa da uba ana gabatar da shi ma akan jihadi wato jihadi fi sabilillah jihadi dauka kalmar Allah idan da mutum yana da iyaye ko uwa ko uba ko duka biyu suna buƙatar kulawarsa da taimakon sa sai kuma aka yi ko aka yi shela cewa a zo a fita jihadi to wannan mutum ya tsaya ya kula da iyayensa shine yafi zama wajibi akan sa sama da ya fita jihadi duk da cewa idan aka yi shelar jihadi ya wajaba akan kowa ya fita matukar shela aka yi ba wasu aka zaba ba annabi yana cewa wa idastum firtum fanfiru ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi taqaltum ila al-ard Allah ya hana idan an ce a fita yaki wani ya zauna bai fita ba matukar yana da damar da zai fita yana da karfi da lafiya da abin da zai hau ko makamin da zai fita da shi yaki to amma a irin wannan yanayi ma in ya zama na akwai mahaifinsa ko mahaifiyarsa wadanda suke buƙatar taimakon sa da tallafin sa da agajin sa to a wannan lokaci matsayin su da haƙƙin su ya dare da jihadin don haka shi a gurin sa wajibin da yafi karfi a kansa shine ya zauna ya yi tattali iyayensa ya kula da su ya alkinta su wani mutum bawan Allah ya zo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah na zo ne a fita tare da kai jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyayenka suna nan da rai yace eh yace to je ka fa fihima fajahid je ka kai jihadin ka tare da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci cewa mutumin nan akwai bukata ta iyayensa zuwa gare shi don haka ya je ya tattale su ya kula da su wannan shi ma jihadi ne akwai wanda ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi wai hijira zuwa gare shi kun ga hijira a wancan lokacin wajibi ce ga dukkan wani wanda ya musulunta yana garin da yake na kafirci ne ya taso ya dawo Madina yayi hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan tilas ne to sai ga wani mutum ya zo ya ce yayi hijira ya ce ya Rasulullahi na yi hijira zuwa gare ka amma na bar mahaifina da mahaifiyata can baya suna ta kuka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ko ba ka sa su dariya kamar yadda ka sa su kuka wato hijirarka ba za ta samu karbuwa ba sai da yardarsu sai da amincewarsu matukar dai iyayenka ne to kada ka ainihin muna na musu kada kai musu abin da bai dace ba to kaga duk wannan yana nuna matsayin uwa a addinin musulunci yana nuna matsayinta a gurin danta duk da matsayinta duk da cewa mace ce Allah madaukakin sarki kuma sai ya bata kaso na matsayi a matsayinta na uwa fiye da wanda ya bawa uba to haka nan a matsayinta na ya ita kanta tana da haƙƙi akan mahaifinta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa wanda Allah ya bashi ƴaƴa maza biyu ko ƴar uwa afwan ƴaƴa mata biyu ko kuma uku ko biyu ko ya bashi ƴar uwa wato ƙanwa ko ya su uku ko su biyu sannan ya tattale su ya kula da su ya musu tarbiya Allah madaukakin sarki zai sakanka masa da gidan aljanna a dalilin wannan to kaga ashe ɗaya ma ita kanta uba ya kula da ita ya bata tarbiya ya bata ilimi har lokacin da za ta yi aure wannan shi kansa Allah madaukakin sarki yana sanya ainihin lada a sikelin a uba saboda haka mace Allah madaukakin sarki ya girmama ta ya bata matsayi a cikin wannan addini hatta a gurin shawara Allah yana cewa fa'tamiru bainakum bi ma'ruf ku yi shawara tsakankaninku ku mazaje da kuma matanku ku yi shawara Allah yana cewa in arada fitalan an taradin minhuma wa tashawirin fala junaha alayhima idan miji da mata suka yi shawara suka ga ya kamata su yaye dan su to babu laifi a kansu kun ga anan Allah madaukakin sarki ya ba da dama idan ma hatta a cikin harkar yaye to ya zama nan miji da mace sun yi shawara a tsakankanin su duk wanda yana nuna matsayin mace Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya tafi umrarsa wacce aka hana shi shiga umratul hudaybiyya wacce aka hana shi shiga a wannan lokaci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya umarci sahabbansa da cewa su aske kansu su yayyanka abinda suka koro na hadaya, su yanka dabbobinsu. A wannan lokaci sahabbai suka ji nauyin cewa yaya za su yi wannan, bayan kuma gashi sun fito ne da niyyar umara, yaya maƙiyan Allah za su hana su shiga garin Makka su yi umara. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci, ya shiga ga matarsa Ummu Salama, ta ga alamar ran annabi sallallahu alaihi wasallam a ɓace yake, ta ce ya Rasulullah, me kuma ya ɓata maka rai? Ya ce na umarci sahabbaina da cewa su yi aski su yanka dabbobin da suka koro na hadaya, to amma kuma ba su yi ba, ina tsoron Allah maɗaukakin sarki ya kama su da wannan laifin. Ummu Salama sai ta ba shi shawara, ta ce ya Rasulullahi ka fita ka je ka yanka naka ka yi askin, idan suka ga kayi babu wani daga cikinsu wanda ba zai tashi ya yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shawarar ta je ya yi wannan, ya kira wanzami aka yi masa aski ya yanka dabbobinsa. Sahabbai na ganin haka, kowa ya nufi ainihin dabbar sai ya yanka ya kuma yi aski. Kun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu mafita ta hanyar shawara da matarsa Ummu Salama. Ashe kaga mace tana iya taka rawa a cikin irin wannan, ta ba da shawara ga abin da zai amfanar da musulmi, ya amfanar da al'umma, ta ba da shawara ga abin da yake da alaka da gidanta da ƴaƴanta da abin da ya shafi gudanar da gida. Don haka mace wani yanki ne, wani bangare ne na zamantakewar al'umma mai mahimmanci, wanda musulunci bai watsar da shi ba. Waɗanda duk kaga suna ta kakaci, suna ta hayaniya, sun cika gari da ihu, suna cewa ai addinin musulunci ya tauye wa mace haƙƙinta, waɗannan in ma dai ya kasance Yahudawa ne, ko ya kasance Kiristoci ne, ko kuma ya kasance ƴan ba ruwansu da Allah, ko kuma masu buƙatar su cika aljihunsu da kuɗin banza, waɗannan kaso guda huɗu su ne a yanzu ake amfani da su wajen yi wa addinin musulunci maƙarƙashiya ta hanyar gurɓata tarbiyyar mace. Abin tambaya a nan, me yasa waɗannan kaso guda huɗu gaba ɗaya suka damu da sha'anin mace? Me yasa ba a so a gurɓata tarbiyyar namiji sama da yadda ake so a gurɓata tarbiyyar mace? Idan muka fahimci cewa mace jigo ne wanda yake mai mahimmanci ƙwarai da gaske wajen dasa tarbiyya a cikin al'umma, kowane yaro da ya taso mai tarbiyya, mai biyayya, mai sanin ya kamata, za ka samu farko wadda ta fara nuna masa wannan ita ce mahaifiyarsa, ita ce babarsa wacce ta tarbiyyance shi, ta rene shi tun yana ƙarami, tun bai san wani abu ba har ya fara fahimtar abubuwa. To za ka samu daga uwarsa ya fara samun wannan tarbiyya ɗin. Idan aka rushe uwar, to babu shakka duk ƴaƴan da za ta haifa za a iya gamuwa da matsala ta hanyarta. Kamar yadda wani mai hikima shine Hafiz Ibrahim yake faɗa, yake cewa al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raq. Uwa makaranta ce, idan kana so ka tanadi al'umma mai asali, to ka tanadi uwa. Idan kai kyakkyawan tanadi dangane da uwa, to ka tanadi al'umma wacce take mai asali. Idan kana so ka rushe al'umma kuma, to ka rushe iyaye mata. Idan ka lalata iyaye mata, to shikenan al'umma an gama rushe ta, an gama sassake ta. Saboda haka suka fahimci cewa mace tana da mahimmanci ƙwarai da gaske wajen raya al'umma da gina ta. Don haka sai suka ba da himmar su da ƙarfinsu a kan lalata sha'anin mace. To sun kula cewa babu wani addini wanda ya ɗauki mace da mahimmanci kamar musulunci, kuma shi ne yake nuna wa mace ga abinda za ta yi ta zama mace. Sai suka ga cewa idan suka rusa shi, suka rusa koyarwar addinin musulunci dangane da mace, sun ci nasara ba ƙarama ba. Don haka sai ake tuhumar shi addinin, ba a tuhumar al'ada, ba a tuhumar ƙabilanci ko wani abu, a addinin zaka ji ana tuhuma cewa yana tauye haƙƙin mace, ya hana mace fita ta sake ta sarara
ta yi abin da take ta ga dama. Idan muka duba za mu ga rayuwar da mace take a Turai a da can da wacce take yi a yanzu, za mu ga cewa rayuwa ce ba ta da daɗi. Mata sun koka a da can a farkon tarihi na Bature, ya wahalar da mata kamar yadda muka ji daular Rumawa sun wahalar da mace. Mace a kasuwa ake sayanta kamar yadda ake sayan kowane irin kaya da kake bukata, haka ake sayan mace. Har ma lokacin da suka fara samun wayewa, suka fara shigowa kasashen musulmi, suna karanta ilimin mukan da za su taimake su a sha'anin su na duniya, har ma wannan lokacin bayan sun koma wato ainihin sun kafa masana'antu da sauransu, mace bata samu cikakkiyar dama irin wacce namiji ya samu ba. Za ka samu mace tana aiki tukuru sama da yadda namiji yake yi, amma aka tashi albashi ba a bata sama da kaso 1/3 abinda za a bawa namiji, tare da cewa aikin da za ta yi a wannan masana'anta din ya dindinka wanda namiji zai yi. Wannan ya sa har suka yi bore a kasar Faransa da kasar Ingila da sauran kasashen Turai akan cewa su ma suna son a ba su haƙƙinsu kamar yadda aka bawa namiji. To bayan wannan bore ne ya sa ake bawa mace albashi wanda ya ɗara wanda ake ba ta a da, amma har zuwa yanzu mace ba ta samun albashi irin yadda namiji yake samu a wannan ƙasashe na Turawa waɗanda suke tinƙawo da 'yancin mace ko 'yancin bil'adama. Sannan kuma za mu ga irin wannan gata da musulunci ya yi wa mace, aka ce idan mutum babar kaci dole ka kula da ita, cinta da shanta da suturarta da gurin zamanta da lafiyarta, dole ka kula da wannan, ka yi mata biyayya, ka gaya mata kalma mai daɗi, wa qul lahumā qawlan karīma, ka gaya masu kalmomi waɗanda suke masu daɗi. Musulunci ya ce ɗa ya yi wa uwarsa wannan. Sannan idan matarsa ce, tilas ne ya ba ta ci da sha da sutura da mazauni. Wannan abu ne wanda yake wajibi namiji ya yi, idan bai yi ba to yana da laifi, kuma alkali yana iya hukunta shi akan wannan ya kwatar mata haƙƙinta ko da ƙarfi ne. Haka nan idan ƙya ce, ita ma wajibi ne ubanta ya kula da ita, ya ba ta tarbiya mai kyau, ya ilmantar da ita, ya ainihin ciyar da ita, ya shayar da ita. Saboda haka a duk wani yanayi da mace take ciki, wajibi ne namiji wanda take ƙarƙashinsa ya kula da ita. Wannan a musulunci kenan. To za mu ga a rayuwa ta arna, waɗanda su yanzu suke so a koma rayuwa irin tasu, ma mace ba ta da wannan gata. Da zarar iyaye suka haifi yaransu suka sha wahala da shi yana kai shekara 18, to ya mallaki hankalinsa, yana da damar ya yi abin da ya so, yana da damar ya zauna da iyayensa, yana da damar ya gudu ya bar su, yana da damar ya kwana da su, yana da damar ya samu wajen kwanan sana'a na daban, yana da damar abin da ya ga dama ya yi, ba su da haƙƙi na su hana shi, ba su da haƙƙi na su ce masa kanzil. Za mu ga wannan ita ce rayuwar Bature a yanzu. Saboda haka ɗa da zarar ya yi hankali to zai shiga duniya ne, cinsa da shansa zai nema. In ƴa mace ce, iyayenta ba za su ba ta sutura ba, ba za su ba ta abinci ba, ita ce za ta je ta nemo wa kanta. Idan matar aure ce, mijinta ba zai mata wannan ba, ita ce za ta yi wa kanta wannan. Za ka ga miji da matarsa idan an zo za a zauna a kan tebur, lokacin lissafi ya yi, gidan haya da muka kama lokacin a ke kawo na ki kasan in kawo na wa kasan mu biya mai haya, lokaci ya yi. ‘Ya’ya idan suna da ‘ya’ya biyu to za a raba, shi ya kula da ɗaya, cinsa da shansa, ita kuma ta kula da ɗaya, ba zai ɗauki nauyin biyun duka ba, sai dai su raba. In huɗu ne ta riƙe biyu, ya riƙe biyu. Haka nan a gida idan za a akwai fridge, to akwai fridge zama can akwai tashi shi ba, lemun sa da yasa a fridge din sa da ayabarsa da lemun zaki ba za ta taba ba, shi ma ko ba zai taba nata ba, duk wanda ya sha na wani sai ya biya shi keke da lissafi ake yi. Saboda haka ko da yaushe a haka ake rayuwa, don haka mace tilas ta fita ta je duk abin da za ta yi ta yi don ta samo abin da za ta biya haya, ta samo abin da za ta rike ƴaƴanta, ta samo abin da za ta ci ta sha a rayuwarta, tilas ta yi wannan. Shi yasa suka bazama, har ma wata arniya take cewa mu mata a Turai da a ce za mu samu irin matsayi da mace ta samu a ƙasar musulmi, babu abin da zai sa mu fita neman aiki ana wulaƙanta mu, ana cin zarafinmu, ana yin hankici da mu. Wato su kansu rayuwar da suke yi rayuwa ce ta ba yadda za su yi, rayuwa ce ta tilas. Yau da a ce za su samu gata da martaba da mutunci irin yadda mace musulma take samu a ƙasar musulmi, to suke cewa da su ma ba za su fita titi ba, suna yawo kwararo-kwararo, suna neman aiki da za su yi, aikin da za a wulaƙanta su, a tozarta su, a ci mutuncinsu, a ainihin taka karamarsu. Suka ce ba za su yi wannan ba. Akwai sanda wani malami cikin malaman Azhar, ana ce da shi Muhammad Abu Zuhra, ya je ƙasar Turai, an ce ƙasar Amerika ce, ya je ya yi lakca, ya faɗi irin sarrafawa da musulunci ya yi wa mace da daraja da ya bata. Da ya gama lakca sai wata mata baturiya ta ɗaga hannu ta ce da gaske ne yanzu a duniya akwai yadda inda ake wa mace haka, cinta da shanta da suturarta da komai nata namiji ya ɗauke. Ya ce ƙwarai da gaske, ai abin nan da nake gaya miki ba wai gera ce nake miki ba, abin da yake ne a rubuce a cikin kundin musulunci, wanda ba bai yi haka ba to saba wa Allah ya yi, Allah maɗaukakin sarki sai ya kama shi da wannan, amma abin nan tilas ne, wajibi ne, kuma haka ake yi. Ta ce to ita dai roƙon da take yi a bata dama koda daidai da wata ɗaya kai, koda daidai sati ɗaya ta je ƙasashen musulmi ta yi rayuwa irin yadda musulmi suke, don ita a rayuwarta ba ta taɓa sanin ma haka za ta faru ba. A Turai ne idan uwa ta tsufa ko uba, to gatan da ɗanta zai mata ko ‘ya’yanta za su yi mata, in har tana da matsayi a gurinsu, in har su masu ladabi ne, masu tarbiya ne, gatan da za su yi mata shi ne su ɗauke ta su kai ta gidan tsofaffi. Idan ranar uwa ta zagayo ta duniya, za ku ji ana ranar uwa, to wai idan ranar uwa ta zagayo shi ne zai ɗauki fure ya je ya kai mata ya tsotsi hannunta ko ya tsotsi ƙafarta, shi kenan ko ba za ta ƙara ganin shi ba sai wata shekarar wannan rana ta duniya ta sake zagayowa. Jiya ne aka yi ko? Subhanallah. Ranar mata ce ta jiya, ba ta uwa ba ce. Saboda haka kun ga yadda al'amari ya kai ga lalacewa. Sau ɗaya wai ɗan za ta ga ɗanta, shi ma abinda zai kai mata fure fulawa ya je ya aje a gabanta, to wannan mai mutunci kenan, ita za ta yi ma ta alfahari cewa ɗanta ya zo ya bata ‘yar takarda ya rubuta I love you, ina son ki. Za ta nuna alfahari tsakankanin sauran tsofaffi da suke tare da su, don wasu da dama daga cikinsu ma ba za su ga ‘ya’yan ba. Akwai wani daga cikin irin malamai, likita ne, ya zauna a Turai, to yake ba da labari, yake cewa inda ya zauna a Ingila yana makotaka da wata tsohuwa ta haura shekara 70, shi kuma yana zaune da matarsa a gidansa yana aikin likita. Sai ran sallah, tsaramar sallah, sai ya ce ba za su je su gaida tsohuwan nan makociyarsu, sai ya ɗauki matarsa suka shiga gurin wannan tsohuwa suka yi sallama, suka je suka same ta suka gaishe ta. Sai take mamaki menene dalilin da zai sa har su zo su gaishe ta, su ba ‘ya’yanta ba, su ba majinsin su ɗaya ba. Suka ce to ai ke makociyarmu ce, kuma mu wannan rana ce ta farin ciki da muke nuna farin cikin mu ga kowa, muka ga ya kamata mu nuna miki farin ciki. sai wata rana ita ma ta ce to tunda haka ne ba za ta shiga gidansu, sai ta shiga gidan matan nan, sai ta samu matan nan a gida take cewa ta yi sa'a ta same ta bata fita bane, ta ce a ita ba inda take zuwa, sai a to in baki je ko ina ba wa yake baki abinci, ina kike samun abinci da abin sha, ya kuke biyan haya, sai ai din miji na yake bin wannan, ce yanzu wanda kuka zo tare da shi yake miki kwarai, kowa da sai ta fashe da kuka, tace tayi asarar rayuwarta, ita tunda take a duniya bata san ana yin wannan gatan ba, ubanta tunda tayi wayo ta mallaki hankalinta ya jefar da ita, mijinta da ta aura ciyayya suke yi ta kawo ya kawo, sannan kuma in aka tashi kudin biyan kudin haya raba raba daidai ake yi, ba maganar wani ya ciyar da wani, sannan kuma ƴaƴanta tunda ainihin suka balaga suka mallaki hankalinsu suka gudu suka bata, haura ita bata san wani gata ba a rayuwarta, haka take ta gararan ba ta tsufa, saboda sai ta fashe da kuka, sai matan nan tace to ai mu wannan ai tsari ne na addinin mu, dole ne miji tunda har ya auri mace to dole ne yayi mata wannan abu, ki ciyar da ita, ki shayar da ita, ki kula da lafiyarta, yace kin ganda nan, tace mata kin ganda nan komai musulunci ne, abin da komai miji na yake mun kuma tilas ya mun, ko ya ki ko ya so, haka addinin ya tsara, matan nan ta fita tana al'ajabi tana ganin girman wannan addini, to saboda haka yanzu da mutum zai ziyarci turai a titi ya dinga ganin tsofaffi suna gararan ba su shiga nan su fita nan, kaga wata tsohuwar ba ta tafiya taki kadan sai ta zauna ta huta, in za ta tsallaka titi mai falan biyu, in ta tsallaka falan ɗaya sai ta zauna kuma ta huta, sannan ta tsallaka falan na biyu, ba komai ta fito ba neman abinda za ta ci ta sha ta biya haraji, a duk tsohon nan kuma hukuma ba wai ta sauke mata haraji bane, sai kuma ta biya haraji, in ba ta biyan haraji ko asibiti ta je likita ba zai duba ta ba, tela sai tana ba, don haka rayuwarsu cikin azaba suke da uba da bala'i, abinda muke ciki mu musulmi abu ne da suke mana hassada a kansa, suna so mu ma mu lalace mu balbalce rayuwarmu ta dawo irin ta, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a, abinda suke fata kullum su ga cewa goba mun saki layi mun kama hanyar kafirci kamar yadda su ma suke kafirai, duk mun zama daya ayi mutuwar kasko, wato ba daidai bane su kadai ruwan ya ci su, ya kamata ya ci kowa da kowa, to dan haka suka dauki wannan aiki na cewa sai sun gurbata duniyar musulmi, sun lalata duniyar musulmi su ma sun zama kamar su, don haka suka ga babu ta yadda za su yi su ci nasara sai ta hanyar rushe tarbiyar ƴa mace, idan suka rushe tarbiyar ƴa mace to babu shakka sun ci gagaruman nasara, don haka suke yawo kwararo kwararo gari gari ana kokarin a fito mace daga gidanta, da zarar aka raba ta da gidanta na aure to a wannan lokaci kuma an gama cin nasara a kanta, sai ta zama ana amfani da ita wajen cimma wasu miyagun bukatu, yanzu ka duba ku ga yadda hatta tallace tallace waɗanda ba ba su da alaka da mace sai ka ga ana nuna mace a ciki, za a yi tallar bakin mai sai a sa mace, za a yi tallar tayar mota sai a sa mace, me ya alakar mace da bakin mai ko tayar mota, ba kayan kwalliya ba, ba wani abu ba, a kowace irin abu maimakon a ɗauna namiji sai a nuna mace, wato har ta zama mace kamar tayin bocce, sai da kasa ana rubuta abin nan a jikin allo ana sanarwa ko ana fadakarwa ko ana talla, to haka mace ta zama tayin bocce, kuma da zarar aka ga cewa ta fara tsufa to za a tattala ta a yar, yanzu hatta irin waɗanda ake tallar kayayyakin nan da su sharaɗi ne kada su wuce shekara 25, daga shekara 18 ne zuwa 25, da zarar suka haura 25 6-7 to za a sallame su kuma a kawo ƙanana, su sun gama expire sun gama aiki, duk inda suka je sai a ce tsohuwa ce, ba za a bata aiki ba, ta gama aiki kuma ga ta ba miji za ta samu ba wanda zai kula da ita dan addinin ba a wajabta wa miji ya tiyar da ita ba ubanta tintin yayi sallama da ita ba wani dan uwanta da zai kula da ita haka za ta kare ta ita gararan ba a titi har ta tsufa idan ƴaƴanta sun yi mata ainihin qiyamul layl shine su kwashe ta su jefa ta a gidan gajiyayyu anan za ta kare rayuwarta to haka mace take rayuwa haka matsayinta yake a can kaga waɗanda suka bar matan su a cikin irin wannan rayuwa har suna da bakin ta cewa da za su zo su ce matan musulmi suna cikin wani hali wanda yake marar kyau to abin da yake akwai shi da ya kamata musulmi maza da mata su tsaya su karanci addinin musulunci su san haƙƙin kowa haƙƙinsa da haƙƙin wani akan sa addinin musulunci addini ne dan haƙƙi kowa yana da haƙƙi a addinin musulunci babu wani wanda yake zaune ba ya da haƙƙi tunda kaga hatta kafiri wanda ake tare da shi yana da haƙƙi a matsayinsa na kafiri abinda ake kira huquqi ahli dhimma kafiran amana da ake tare da su suna da haƙƙi to ina ga mutum musulmi hatta dabbobi suna da haƙƙi ba wani abu a rayuwa a musulunci ba ya da haƙƙi saboda haka dukkan wani abu da yake numfasawa a musulunci yana da haƙƙi tilas nemo musulmi kowa sanin haƙƙin juna miji ya san haƙƙin matarsa mace ta san haƙƙin mijinta kowa ya kiyaye haƙƙin kowa kowa ya bawa kowa haƙƙinsa yin haka shi zai ƙara fito da addinin namu na musulunci dan wani lokaci wasu su waɗannan bata gari waɗanda suke kokarin su rushe ainihin tarbiya ta addinin musulunci sukan yi amfani da kurakuran wasu jahilai ko gangancin wasu jahilai ko ma waɗanda suka sani suka take sukan yi amfani da kurakuran su da gangancin su wajen su ci mutuncin ko su ci zarafin addinin musulunci su nemi su rushe ainihin zamantakewa ta musulunci a ƙasar Hausa akwai al'adun da suke sun saba wa addinin musulunci za ka ga mutum da matarsa amma bai kula da cinta da shanta ba ko kaga cewa ya fita ya bar mata abinda ita ma ba zai rike ta ba bare ya rike ta rike ƴaƴanta tilasta nemo abinda za ta ci tilasta nemo abinda za ta ciyar da ƴaƴanta wasu suna yin wannan kuma ana ganin su da riga ta musulunci sai a yi amfani da wannan a ce to gashi ana kaza kamar auren tilas da wasu iyaye suke wa ƴaƴansu mata kaga musulunci bai yarda da wannan ba yarinya ta zo ta ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama ubanta ya mata auren tilas manzo Allah ya ce kina da zabi ki zauna ko kake zauna tace to na zaba abinda mahaifina yayi amma na yi haka ne dan nuna wa iyaye cewa ba su da tilas akan ƴaƴansu annabi sallallahu alaihi wasallama cewa zai idan za a aure mace a nemi izininta sai an ji tana so sannan a aurar da ita wannan shine koyarwar addinin musulunci amma duk da haka wasu suna karfa suna ainihin nuna karfi wajen su aurar da ƴaƴansu mata ko da tilas ne wannan ta sa kuma waɗanda suke kokarin yaƙar musulunci din sai su yi amfani da wannan gangancin sai su ce to gashi ai dan tana musulma ce aka yi mata haka sai ai kokarin a raba ta da koyarwar musulunci wanda kuma ba haka bane saboda haka abin da yake wajibi a kanmu maza da mata shine mu tsaya mu karanci addinin musulunci karantar addinin musulunci zai taimaka mana kwarai da gaske wajen bawa kanmu kariya wajen bawa matanmu da ƴaƴanmu kariya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to bismillah to wannan din rashin tarbiya ce da al'ada ta maguzanci ba za ka samu mace wacce take da tarbiya ba tana irin wannan ba za ka samu macen da ta yi karatu ba ta san menene shari'a tana irin wannan mace mai hankali ba za ka same ta da wannan ba mace mai nutsuwa ba za ka same ta da wannan ba matan da ta san ya kamata ba za ka same ta da irin wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ce ta kucaka jahila makotara wacce ba ta san abin da ya kamata ba babu abin da zai magance wannan sai ilimi da kyakkyawar tarbiya ku karantar da ƴaƴanku ku ba su ilimi
musamman ilimin addinin musulunci, dan duk ilimin da za a ba wa ya mace in ba na addinin musulunci bane ba yadda za a yi gyara masa tarbiya. Ku ba su ilimin addinin musulunci, ku ba su tarbiya mai kyau, za su zama mata, za su zama nagari masu hankali, waɗanda za su san ya za su yi ta'amuli da mazajensu, ya za su yi ta'amuli da jama'a. Amma matuƙar babu ilimi, to babu abin da zai hana mace ta same ta da irin wannan. Ko ina za ta je a duniya ta yi karatu, ko da za ta je Turai, ko ina za ta je a zazzaga mata ilimin boko, matuƙar ba ta samu tarbiyyar musulunci ba, to wannan abin da wannan ta rubuta za ka same ta da ita, ba wai sai tana rayuwa a ƙauye ba.
Wannan tambayoyin ta guda uku, ta farko wata ce malam ta yi bismillah ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah, shi malam yana da sunna ne yin walima ya yanka kira Qur'ani, ta biyu ta ce malam ne yin hukuncin karanta Qur'ani a sabon gida kafin ta yi, sai ku ta ce malam ne yin hukuncin yi wa annabi salati a fili a cikin sallah.
To, game da tambaya ta farko, akwai wani asar da ake faɗa na sayyidina Umar cewa ya haddace baƙara ya yi sadaka, da ya haddace suratul baƙara ya yi sadaka, yayyanka ya yi sadaka, shi ma ba cewa aka yayi walima ba, cewa aka yayi sadaka, ya yanka ya raba wa mutane. Don haka ni a hadisi dai haka marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama, ko cikin manyan sahabbai ban san inda aka samu wannan ba, duk da dai ana yi amma ban san asalinsa ba gaskiya. Sannan kuma tambaya ta biyu,
karanta Qur'ani a sabon gida,
sabon gida ba ce in za ka shiga sabon gida ba ka sauke Alkur'ani ko karanta wani abu na Alkur'ani. Abinda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, idan mutum ya zo gurin da yake ba ma wai sabon gida ba, ko da gurin da yake shi baƙo ne, a gurin baƙo ne ya zo gari, ko an ba shi masauki ya sauka, akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi, shine a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma, ko a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq. Yana da kyau idan mutum zai zauna guri, ko da sabo ne yayi wannan babu komai, amma cewa ya sauke Qur'ani, wannan duk bai da asali, bai da ba inda aka ce ayi wannan.
Ta uku, salati a fili a cikin sallah, kamar an ga Muhammadu Rasulullahi
sallah, sallah ibada ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yadda ake yin ta, aka tsara dukkanin motsi da ake a sallah da abubuwan da ake faɗa. Abinda duk ba a ce ka faɗe shi a sallah ba, ba a ce ka yi shi a sallah ba, ko da kuwa abin shari'a ne, addini ya yadda ka yi abin, amma ba a ce ka yi a sallah ba in kai ka yi kuskure. Salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ibada ce da take wajibi, amma shin an shar'anta ta idan ka ji wani yana magana a wajen sallah, ko a karatun sallah aka ce Muhammadur Rasulullah, aka ce sallallahu alaihi wasallama, wanda ya zo a cikin nassi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi ko ya ce ayi, babu nassi da ya ce haka. Za mu ga a nan abinda zai kara fito mana da wannan fili, mu duba mu ga karatun Alkur'ani. Karatun Alkur'ani shari'a ce, Allah ya ce kai karatu, faqra'u ma taysara min Alkur'an, ku karanta Alkur'ani, wa idza qira'a Alkur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ya ce an hana ni, ala inni nuhitu an aqra'a Alkur'ana raki'an aw sajida, manzo Allah ya ce an hana ni in karanta Qur'ani lokacin da nayi ruku'u ko lokacin da nake sujjada. Kaga karatu Qur'ani daidai ne, shari'a ce, amma da yake a sallah akwai tsarin ta, sai aka ce kada ka karanta. Suka ce in ka karanta Qur'ani a lokacin da kai sujjada ko kai ruku'u kai kuskure, ba daidai kai ba, ka saba sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sallah tana da hai'a, tana da sifa kebantacciya da aka ce a yi ta. In ba nassi ka samu ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ka da wata dama, ba ka da wani hurubi da za ka kara wani abu a cikin sallah, ko da kuwa ya halatta a yi shi a wajen sallah.
Wannan ma a cikin sallah ta ce malam an ce mata an zarfi sallah sai da su hari a rasu, to ya kanta har na farko dai ba ta iya rukuni da sai, ne dai kuma an ta tsaya mata sarati ya za ta yi
kuma ba
ta yi tawalla da kafa ko
wa ba ya ce ta hadi. Allah ne ko annabinsa, babu inda Allah da annabinsa suka ce a haɗe. Mace tana tsayuwa a sallah kamar yadda namiji yake tsayuwa, magana ta har haɗe jikinta, wannan duk magana ce wa jama'a da dalili. Saboda haka ki tsaya yadda kike tsayuwa, yadda zaki ji daɗi kawai.
To malama ne take ina sa ayi min ƙarin bayani akan hadisan nan. Farko man jara qalbuhu fiyara la yanzurullahu ta'ala yawmal qiyamati minhu
ilayhi.
Eh, nan ne ta ilayhi. to sai ga ga masu ilimi ma waɗansu wandan su yana wuce idanu sau to mutum idan ba dan tsaurin kai yayi haka din ba babu dai shine ko kuma a wannan fare shi ne tunda akwai wannan hadisin da yake ma assalamu alaikum ka bani fa hukun na
to ita wannan malama ce ma duk ta gama kawo hujjojin to me zan kawo wala ka ta gama fatawa wannan khuyala da aka ce dan girman kai ana nufin cewa sifa ce ta masu girman kai idan mutum yayi sifa irin ta su ko da shi ba da girman kan yayi ba in yayi haka yayi sifa irin ta su daidai ne kai sifa ta masu girman kai ba daidai bane saboda haka kaidi ne wanda ba ya da mafhumin da zaka ce idan mutum yayi la khuyala'a ba da girman kai ba ba komai saboda ai sifa ce ta masu girman kai dan me zai koyi waɗanda suke girman kai bai kamata ba
wannan take malami shin maganin mata da ake sha yana da kyau ko ba da kyau
dai ba zai cutar ba ba wani abu
wannan kuma tambaya ce guda uku amma ni ban gane tambaya ba dai take tambaya ta anan take malam an ce duk wanda mahaifinsa ya mutu a gaban sa ko dan sa da ya kuka ba sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma ta sakamako da jihar aljanna ba ta bar tambaya ba
a tana so ta ji wai an faɗi haka
yana
to ni ban san inda aka faɗa ba sai ka
mutum ne yake a tsawari zai yi azumi guda biyu sai wata bukata ta taso masa wanda yake ya gani ya kara yi kamar na uku dan wannan bukatar ba ne ke ya kara sama da biyan kowane da matsayin shi kuka sun da biya a tsawari
sai ki karanta ban ji ka sosai
ya ce ya yi alƙawari zai yi azumi guda biyu sai wata bukata ta taso masa domin yin wani azumi to shi ne zai iya ƙara ɗaya a kan biyun nan amma kowanne da matsayinsa
sai ban gane me yake nufi
ba kance ta yi misali watakila na azumi biyu
wanda duk ya yi bakance wajibi ya cika bakancen da ya yi na farko dai ba daidai ba ne ya yi bakance ɗin ba daidai ba ne mutum ya ce Allah in ka mun kaza zan maka azumi kamar ruwa yake wa Ubangiji sai ya masa sannan ya yi masa ya yi azuminsa mana in ku har yayi wannan alwashin to wajibi ne ya cika yufuna bin nazri da Allah ya faɗa wajibi ne mutane musulmi su cika alwashi idan sun yi in tayi alwashin azumi biyu wajibi ne tayi biyu in ta gama da wajibi kuma ta ga za ta ci gaba da yin ta dawo'i wannan kuma ba wani abu
wannan kuma mutum ne yayin farki kuma din shi an ga daukar ransa zai mutu amma sai ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi kuma yana salati yana haka shekara nan ma ba ta da tambaya ba
to Allah ya sa kin ga manzon Allah din dan wanda ya ga manzon Allah tilas ya ganshi a sifofin sa da aka faɗa asira amma idan kika ga wani kato baki titirna to ba manzon Allah kika gani ba ko da yana salati yawa sharadin ganin manzon Allah ka ganshi da sifar sa da aka faɗa amma ki ga wani zan kalilan mutum manzo Allah ba zan kale ne ko ki ga wani dan da kurkushi manzo Allah ba da kurkushi bane
na wannan sai mana akan makwataka ne makwaci ne ba sa zaman lafiya a tsakanin su ta iya ko sa iya tashi su bar unguwar saboda gurin wannan fitina
to wannan tambaya ce ba da ba tambaya ba ce ya rage naka ka tashi ka tashi musulunci ne bai ce tilas ki tashi ba bai ce kuma tilas ki zauna ba a ina ga abubuwa su yi a sulhuntuwa ne inda sulhun zai yi ai da ba a yi maganar tashi ba
sai mana muna so ku mana bayani akan abin da mata za su yi wa mijinta kada ba su kada ba mana ikon zuwa su ga
tsari wannan ai lalata ce duk wani abin da mijinki yake so mai kyau kuma bai saba wa Allah ba ki masa in ya saba wa Allah bai halatta ba
wannan take banda na naka dije sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nawo
annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata 11 amma tara ne ya mutu suna da rai
na sannan take kuma duk sun sana'a cikin zaman auren su
wasu sun yi sana'a wasu kuma ba a faɗi sana'ar da suka yi ba
sai tambayar ta ce shin me ne hukuncin namijin da ya kasa zuwa iyalinsa irin wa'adi ne kuma ya hana su
kar su ji maganarsa in ba zai iya ba su ilimin ba kuma suna da bukata wajibi su fita Allah ba zai ba su uzuri ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq macen da bata iya sallah ba bata iya azumi bata san komai na shari'a ba ba wani namiji a duniya da ya isa ya ce ba za ta je ta koya ba ko da ya koya mata ko ya samu wacce za ta koya mata ko ya bata dama ta in ma bai bata dama ta ta tana da haƙƙin da za ta fita
malam wannan take a ba mu addu'a mu ma sai masu ciki Allah ya ba mu na kuma da kuma
ta yi ban san wata addu'a ta kamai mai ta mai ciki ba ba da wata addu'a ta kamai mai wacce mai ciki za ta yi la iyaka dai addu'a jami'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar addu'a ce da ta game alkhairin duniya da lahira daga ciki akwai sauka saukar mai ciki lafiya shi ba wannan fid dunya hasana ne
to wannan cikin malam idan masu da suke jinin haila jinin ya dauke lokacin sallar magriba malam za ta nama sallar azhar da asr
idan dindan lokacin sallah ya wuce kamar la'asar rana ta fadi shikenan za ta yi magruba kawai
wannan wani ne baya sallah amma kafin ya rasu ya dawo sallah za ta wuce shi ya
rasu wannan kuma al'amarin sa yana wajen ubangiji in ya ga dama ya fi masa abin da ya baya saboda ya tuba in ya ga dama kuma ya kama shi da laifin sa
malam wannan baya kula da kira ya kamata in masa biyayya
tana ƴaƴanki da ban biyayya kuma da ba saboda haka dan bai yi wa ƴaƴanki sutura ba ba zai hana ki mata biyayya ba bai kamata ki mayar da mummunan aiki da wani mummuna ba an yi miki ba daidai ba ke ma ki ba daidai ba dukkan ku sai Allah ya kama ku da wannan ke ki ba ki haƙƙin sa haƙƙin ku kuma da ya cinye wannan kuma Allah zai kwatar miki
malam kike wani gaske ne idan mutum ya cewa matarsa matar banza aure babu aure a tsakanin su
a'a ba gaske bane
ran ce malam ina neman aiwa aure Allah ya kuma kan da zuwa
Allah ya baki aya na gari
ran ce assalamu alaikum malam menene hukuncin taron suna ko taron yini na biki
to idan aka yi haihuwa abinda ake cewa suna shine wannan yankan da ake yi wannan yankan da ake yi wa ainihin wanda aka haifa in namiji ne a yanka mata dabbobi biyu idan mace ce a yanka mata dabba guda daya raguna rago guda daya wannan shi ake cewa suna a kira wata da sunan da ake ganin ana sha'awar a sa mata mai kyau abinda duk zai biyo baya wannan ƙari ne idan mata za su haɗu su ci abinci ba kuma za a samu gulmace-gulmace da saban Allah ba ba wani abu haka nan shi ma biki din amma in akwai saban Allah to bai dace ba
wannan idan Allah malam muna kan ƙarin bayani akan tada ikamar da mace a sallah sannan raka'atun sirri idan mutum ya makara zai iya yin ta bayan ya yi da sallah na sallah
iqama mace tana ta da iqama kamar yadda namiji yake yi a sallah babu bambanci tsakanin mace da namiji yadda namiji yake sallah haka take sallah la iyaka wajen sutura ne ita aka ce ga suturar ta shi ma namiji aka ce ga suturar shi amma yadda yake sallah haka take sallah cewa ita ba za ta iqama ba wannan duk rudu ne babu wani nassi da ya faɗi haka sannan me ne tambayar ta tabi raka'atayil fajri raka'atayil fajri mutum yana raka'atayil fajri mutum yana iya yin ta koda bayan sallar asubahi ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yana yi ya tambaye shi ya kuga masa cewa raka'atayil fajri ce bai yi ba yanzu yake yin ta manzo Allah ya kada kai ya tafi yarsa bai tare da ya hana sa ba saboda haka mace tana iya yin wannan ko namiji yana iya yin wannan
to tambaya kai sai take tambaya ta ita ce malamin mutum ne bai san hukuncin abu ba yake aikatawa sai daga baya ya san hukuncin abin da ya aikata a baya an ya fi mutu ke
nan ana fatan Allah ya gafarta masa saboda ba da ganganci ya yi ba
alhamdulillah wannan shi ne ƙarshen tambayoyin da aka yi a wannan.